Jiga-jigan daga ciki da wajen Najeriya sun bayyana hakan ne a yayin kaddamar ta shirin wayar da kan al'ummar duniya na mako guda akan aikin jarida da tabbatar da zuba jari a aikin yada sahihan labarai wato Global Media and Information Literacy Week da aka fara gudanarwa a birnin tarayyar Najeriya Abuja a ranar Litinin 24 ga watan Oktoba nan. Dr. Hajja Sani ita ce babbar wakiliyar Najeriya a hukumar UNESCO ta bayyana cewa
wannan taron yana da muhimmanci sosai saboda taro ne na fadakarwa yanda mutane za su gane su fahimci menene shi wannan taron ya kunsa, meye ma'anar labaru, menene sabon na'uran da ya shiga wanda za a yi amfani da shi, ko da yake sabon na'uran yana da dan illa tunda mutane da yawa ba su amfani da shi yanda ya kamata. So saboda haka mu a UNESCO wato ungiyar Majalisar Dinkin Duniya da take Paris mun dauki maganan information da fadadar labaru da muhimmanci saboda yanda zamanin nan ta zo akwai ƙaryace-ƙaryace, akwai soke-soke, akwai zambe-zambe duk cikin yaɗa labaru. So muna so mu tashi wannan abu. Duk waɗanda suke taron nan ba waɗanda suke cikin wannan call din ba da ake yi yanzu. Duk duniya sun yi ta na'uran internet da Zoom suna saurari. So kuma na biyu shi ma shugaban ƙasa a nashi ta saƙon da ya faɗa cewa duk abin da za a yi a duba abin da yake gaskiya, a duba abin da zai amfane mu. Daga ƙarshe muna so mutane su gane cewa yaɗa labari dai na farko yana da muhimmanci. Because in baka da labarin abin da zai faru gobe wanda zai agaji rayuwanka, dan ba zai maka amfani ba.
Takin taron na wannan shekarar shine gina yadda da amana na da muhimmanci a bangaren samun bayanai da aikin yada labarai da kansa. A cikin mahalarta taron akwai kwamishinonin yada labarai daga jihohin Najeriya da dama waɗanda suka hada da Zamfara da Plateau da dai sauransu.
Sunana Ibrahim Dosara, ni ne kwamishinan yada labarai na jihar Zamfara. Mun zo halarta wannan taro wanda haɗin gwiwa ne tsakanin ma'aikatar yada labarai ta tarayya da kuma UNESCO akan harkan yada labarai ta yanda za a lura sadda mu irin haɗurran da ke akwai wajen ba da labarai waɗanda ba a tantancewa da kuma ainihin irin illar da suke jawowa a cikin al'umma domin mu kiyaye mu kuma tabbatar da cewa an yi aikin jarida ba tare da ya jawo wata asarar rayuka ko kuma waɗansu matsaloli a cikin al'umma ba. Saboda akasari yanzu kafofin yada labarai ba sa ba waɗanda ke musu aiki ko rasuwa ta musamman wadda za a san aikin da ka'idojin shi ta yadda za a daga martaba ta kafofin yada labarai da kuma kare al'umma ita kanta.
Sunana Dan Manjani ne kwamishinan watsa labarai da sadarwa na gwamnatin jihar Plateau. To wannan horaswa domin duba yadda za a inganta aikin jarida. Yawancin mutane da suke kawo mana illa aikin jarida bayan jarida bane tuntun ba sababbin sunan da ake kira social media din nan ba. Idan mutum ya sayo waya ya sa mata data shikenan ya zama dan jarida wanda ko horaswa ko wani sisin ko ba shi da shi. To wannan yana kawo mana illa ba ma suna mana shishigi kawai ba. Gabaɗaya su suna kawo illa cikas ga aikin gabaɗaya.
Shi ma Ali Muhammad ɗaya ne daga cikin ɗimbin mahalarta taron daga kafafen yaɗa labarai na cikin Najeriya.
Wannan taro yana da muhimmanci ƙwarai da gaske domin kusan aikin jarida an ma hawan ƙawara ko a ce ma a iya cewa saboda irin abubuwan da suke biyo baya kamar ma ta'addanci ake wa. Mutane sukan yi kutso su shigo kuma ba tare da ainihin wato ƙwarewa da cancantawa. So wannan taro ne tambihi kamar yadda na ce haɗin gwiwa ne tsakanin ƙungiyoyin watsa labaru da ainihin ƙungiyar UNESCO ta ce a yi wannan taro ka tokam don a duba yadda za a gyara sha'anin jarida da kuma kwararren labaru.
A nasa jawabi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi fatan za a samu damar tattauna ƙudurori masu muhimmanci da za su taso a yayin taron da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa a faɗin duniya. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.